Hamidun Majid. Bayan haka ƴan uwana musulmi, addinin musulunci shine addinin gaskiya, addinin musulunci shine addinin shari'a, kuma shine addini mai haske, mai haskakawa. Babu rabauta ga dan adam gaba daya, ba shi da aminci da kwanciyar hankali shi dan adam kwata kwata a duniyarsa da lahirarsa, idan bai riko da addini ba, idan bai shiryu da shari'ar Allah ba, in bai samu haske da hasken shari'ar Allah ba, da kuma yin ikhlasi da bautawa Allah shi kadai, al-khaliqu al-wahidu al-fardu as-samadu, malici kwaya daya tilo wanda ake nufin sa da bukata. Al-umma ta kwarai ita ce wadda take daukan umarni da umarnin Allah, kuma take hannuwa da hannun Allah. Al-umma ta kwarai ita ce take bin manhaji, method, tsari na rayuwa da Allah ya shimfida mata. Al-umma ta kwarai ita ce take watsar da duk wani tsari na rayuwa da ya saba wa tsarin Allah, ya saba wa tsarin shari'ar Allah. In uwana musulmi, tsari na iyali, wannan huduba tana magana ne akan kulawa da iyali da tarbiyyar yara da mata. Tsarin iyali, family, shine al-usra. Wani tsari ne, doka ce ta rayuwa da Allah ya gina duk halitta gaba daya a ciki, samuwar iyali. Bincike ya nuna hatta dabbobi a cikin su akwai iyalai. Tumaki da awaki suna jin cewa su iyalin gidan wane ne, a su a karan kansu, da tsuntsaye da ka sani gida-gida ne suna da iyalansu. Dabbobi da ka sani, aljanu da ka sani, duk duniya, tunda Allah ya duniya da musulmi da kafiri, kowa yana da iyali. Kenan tsarin zamantakewa na family, na iyali, tsari ne da Allah ya gina dan adam a kan shi. To ba ma dan adam ba, dabba ma tana yi, kuma tana kula da iyalanta a iya tsarin da take rayuwa, tana kuma kare haƙƙin iyalinta daidai gwargwado. Inda za ka ɗauki ɗan tinkiya ko ɗan akuya lokacin da ta haife shi ka gudu da shi, za ka ga tana bin ka. In za ka ɗauki ɗan kaza ko ka buge shi ko ka take mata kaza, za ka ga ta take wa kaza ɗanta, za ka ga ta nuna alama. Wani yana tafiya da mota, shanu da yawa, sai zo sai buge wasu shanu a ciki, sai duka shanun sai suka tsaya suna kallon gawan ƴan uwansu da aka buge aka kashe. Kaga ashe akwai hadaka, akwai jin cewa wani muna tare da shi kuma wuri guda. Dan haka wani abu ne da Allah ya sa shi a cikin zukatanmu, dole ne mu zauna da iyalanmu a gidajenmu. Kuma ba zai taɓa yiwuwa mutum ya rayu ba iyali ba. Iyali, in nake nufin iyali, gida ne da za a samu uba, a samu uwa, a samu dangi, a samu da, akwai dan uwa, akwai kaka, akwai kanwar uwa, akwai yar uwa. Haka dai, ko da ba a su haɗu a ginin gida guda ɗaya ba, to kuma suna nan a cikin zuciya a wuri guda ɗaya. Kowa ya san ƴan uwansa, kowa ya san danginsa, ya san dangin uwarsa, ya san dangin ubansa, ya san dangin matansa, ya san dangin kaza-kaza ɗin shi. Me yasa Allah ya kaddara faruwar haka? Don a samu at-takaful, daukan nauyi da taimakon juna, da dora juna akan hanyar Allah. Qur'ani ya himmatu kwarai kwarai da gaske da sha'anin iyali. Shi yasa yayi ta bayani, yayi ta bayani, kuma tarihi ya tabbatar asalin al-mujtama'ul islami, asalin wato dan adam, samuwar dan adam, dandazon dan adam, ai daga iyali ne, iyalin Annabi Adam ne, ai da shi da matarsa. Yana kwance tashi da shi kadai ne a duniya, yana tashi daga bacci. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa, sai ga matarsa a gefansa, sai ya matso da ita, dan a nuna ma dan adam dole yana tare da mai iyalinsa a kusa da shi, bai tsorata ba, saboda irinsa ce ya gani. Ashe matarsa ce Allah ya halitta masa daga gangan jikin shi. Daga nan aka yi ta samun hayayyafa, maza da yawa, mata da yawa, inji Qur'ani, shine aka same ni, kai ma aka same ka, da musulminmu da wanda ba musulminmu ba, asalinmu guda ɗaya ne, ai Annabi Adam. Dan haka wannan sai yake nuna cewa rayuwa ba za ta taba yiwuwa ba dole sai da iyali da kula da iyali. Allah ya kula da iyali a cikin alqur'ani, manzon Allah ya kula da markar iyali a cikin hadisai, abu maganganu ne masu yawa da ba za a iya fadan su a cikin hudu ba. Kamar yadda malaman shari'ar musulunci Allah ya datar da su da yin bayanai a cikin littafai masu tarin yawa akan harkar iyali da kulawa da iyali. Wasu littafan purposely dama an yi su ne don harkar iyali, wasu kuma babi babi aka yi na harkar iyalin a ciki, harkokin da ya shafi aure, saki, shayarwa, renon yara, ciyarwa, haƙƙin miji, haƙƙin mata, duk waɗannan duk akwai su a cikin littafin musulunci. Ai su ne kulawa da iyalin, da haƙƙin ma'aurata, haƙƙin iyaye, haƙƙin ƴaƴanka, haƙƙin jariri, harkar gado, rabon gado da sauransu. Yana daga cikin kulawa da musulunci ya mal haka haƙƙi na iyali. Sai aka ce mutum ya kula da haƙƙin matarsa, don ita ce tushen samar da iyali a gida. Mutumin da yake zaune shi kadai, in yayi aure ya fito daga gidansu, to shi ma zai building wani iyali ne, to zai yi aure. Sai aka ce akwai haƙƙin mata wanda ka aure ta da salatin annabi, aka daura aure ta zama iyalinka, kai mata kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan zamantakewa. Addini ne yace a kyautata wa iyali, shari'a ne yace ta ce a zauna da iyali lami lafiya, a faranta musu, ai musu abin da za su so, ba dan komai ba saboda su an ajiye su a gida. Kowa yana fita ya shakata ya je yawo, ko doka aka kafa ta hana fita sai ka ji ka takura, sai ka dan fita waje ka dan sha iska, ka hau mota ka zagaya. Ka tuna matarka kullun tunda ka aure ta yau shekara 20 tana gida kullun tana zaune, ai ba sai an maka wa'azi an ce ka kyautata mata ba, ta zauna ne saboda bin dokan Allah. Tana da kafar da za ta yi yawo kamar yadda kake da kafa, tana da damar da za ta je ta nemi abin da za ta nema kamar yadda kai ma kake da shi. Amma Allah ya ajiye ta a gida, kai ma ka ajiye ta a gida, kuma ka bi ta da kulli da cutarwa da tsanantawa da bakantawa da jefa ta cikin hali na kakani, kai wannan ba dabiyar musulunci bane. Dan haka aka samu cikin sunna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaye wa iyalansa damuwa, nama za a zo ana yankawa a gida, annabi sai ya ce a kawo a yanka tare da shi. Ya sha zuwa yana yanka kashin miya da nama a gidansa tare da matan shi alayhi salatu wassalam. Annabi yana sharan gida, duk akwai a cikin hadisi shara ya kummul bait, ya dauki tsuntsiya ya share gidan shi, ba wai kawai ya taba wa mata umarni ta share ta share ba, shi ma yana yi. Dan haka ba laifi bane wani lokacin mai gida yayi wasu ayyuka na gida, ƴaƴanka su ga kana yin wani abu na gida, tarbiya ce kake koya musu, ga baba ma yana yi, to ni ma ai ya kamata na yi. Ba wai a kyale mata kawai da ƴan aiki su ne za su yi ta yi ba, ba laifi bane wata rana mutum ya ɗebi ruwan abokiti ko dan ya motsa jiki ma ya rinka ɗiba yana wanke motarsa, ana gani yana koya ƴaƴansa tarbiya, ko yazo yana share falansa, ko yazo yana gyara gidansa, ko yana wanke banɗakinsa, ya motsa jiki kuma ya nuna wa yara, kuma ya nuna wa iyalinsa, shi ma ya yi koyi da annabi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Aisha take cewa idan yana gida kana fi mihnati ahlihi, yana cikin ainihin wato kulawa da iyalinsa da ayyuka na iyali. Annabi har dinkin takalmi yake a gida, dinke takalmi ya zauna yana dinke takalminsa da ya tsinke, Allahu akbar, kuma yana tsayawa tare da iyalinsa wajen biya musu bukatunsu. Idan mace ba ta da lafiya yakan je har ɗakin ta ya gaishe ta ya ce yaya jikinki, duk wannan kulawa da iyali ne. Allah ya ce fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, ku rike iyalinku da kyautatawa, ko ku sallame su, in kun sallame su kun sake su kuma ku kyautata musu. Ka duba wannan al'amari masha Allah tabarakallah, ka rike ta da hanya sananniya ta shari'a, ko kuma ka sake ta ka kyautata mata. Daga cikin haƙƙoƙi mutum ya taimaki iyalinsa akan bin Allah, duk wanda ya aure yayi kokari ya dora matarsa akan bin Allah, kuma ya dora ta akan hanya mai gaskiya, kuma ya yalwata mata dokoki na musulunci da shari'a wanda ake so a rayu a gida. Ku koya wa iyalinku shari'ar Allah a zaman gida, ku koya wa matanku yaya ake bin Allah a gida, menene dokar Allah a cikin gidaje. Kar ku bar gidajenku turawa ke sarrafa muku gidajenku, kar ku bar gidajenku sai fimafimai da kaɗe-kaɗe da raye-raye. Kuna da addini a masallaci, kuna zuwa masallaci da wuri, kuna yin zuwa gurin wa'azi, amma gidajenku ba addini a ciki, wannan ba ƙaramin rauni bane kuma ba ƙaramin illa bace. Dan haka kamar yadda Qur'ani ya kula da gidajen musulmi, sunna ta kula da gidajen musulmi, to musulmi shi ma ya kamata ya kula da iyalin shi, ya kula da gidansa. Wannan imanin da kake rayawa a masallaci ka raya shi a gidanka, amma ka tarar da gidan musulmi malam kaɗe-kaɗe, raye-raye, wake-wake, kallon tsiraici, ba abin da ba a gani. a cikin mu akwai wadanda gidajen su ba abin da ake samu hijabi komai ana kallo kananan yara an koya musu bude tashoshi na batsa na kada kadi na rayaye matan ka kullun kida rawa ba sallar walaha ba karatun qur'ani ka yalwata musu rayuwa ka gina musu gida ka ba su yan aiki ka yi musu kaza ka ba su abinci ka musu komai amma ka kasa dora iyalinka akan bin Allah gidanka ya zama gidan fasad baitu fasad gidan barna gidan fusata Allah arzikin da ubangiji ya maka maimakon ka kula da dokar Allah a cikin gidanka sai zama addininka a masallaci ne addininka a majalisi ne amma gidanka a lalace yake zaka yi mamaki ka tarar da mutum mai addini mai tsoron Allah amma ka je ka tarar da shi a gidansa yana kalle kalle na rashin kirki na kazanta na rashin imani mutane suna da rauni akan harkar kulawa da iyalansu Allah ba mu ikon gyarawa dan haka kada ku bar matan ku su fandare kada ku bar su lalace ku dora su akan as-siratul mustaqim ku dora su akan ibada sallah karatun qur'ani matanka kata zama mata sallah akan lokaci kuma baka damu ba baka tambaya ta yi sallah ko bata yi ba ka dawo daga kasuwa cikin dare ka ga matanka tana tara ma azal al-asr kai shiru ka zuba mata ido wallahi sai Allah ya kama ka ka zuba ido yayanka ba sa zuwa masallaci ba daidai bane kuskure ne baka kula da iyalinka ba ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara Allah kiraye yace ya kuma su imani ku yayi kawukan ku da iyalanku wata wuta wadda makamashinta mutane ne da duwatsu daka dole ne sai mutum musulmi ya kula da iyalinsa sannan kuma shari'a ta ce a yalwata musu kada kuntata musu wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna kar a cutar da iyali kada kuntata musu kada a matsanta musu wannan din yace a yalwata musu kulawa ne da iyali haka abin da ya shafi harkar dora su akan lahira da sanin ainihin wato hakokin Allah akan su yana daga cikin abubuwa da ake gane gyaruwar gida shine gyaruwar matar gida salahul mar'a matar ta zama matar kware mai yawan yin ibada matar kware mai kiyaye dokokin aure matar kware mai kulawa da hakokin ƴaƴanta fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafiz Allah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا tsari na iyali doka ce ta shari'a wani abu ne da Allah ya gina muka mai da muka bayani saboda musulunci yazo da kulawa da shi da kuma lura da shi mu ma ya kamata mu kulawa da shi kamar yadda yazo a cikin littafin fiqh an yi babi akan wannan akwai bayani akan abin da ya shafi shayar da yara hukuncen aure da zaman aure hukuncen saki yaushe ake sakin mace yaushe ne ba a sakin mace ya ake kome yaya maganar idda mace yaushe za ta yi idda ta mutuwar miji yaushe za ta yi idda ta mutuwar aure da kuma abin da ya shafi walittaka ta daurin aure da harkar kulawa da dangantaka da ciyar da iyali da sauransu duka waɗannan abubuwa ne daruriya shar'iyya abubuwa ne na larura na shari'a kuma wahaja fitriya bukata ce ta dan adam wanda Allah ya gina dan adam akai shi yasa zaka ga alhamdulillah ba addinin da ya kula da harkar iyali irin addinin musulunci in ka shiga cikin suratul baqara ayoyi da yawa suna magana akan harkar iyali suratul nisa'i suratul nur suratul azab suratul mujadala suratul talaq duk waɗannan surori ne suke magana akan harkar kulawa da ainihin wato iyali amma abun tausayin musulmi sune suke gaba gaba a wasu wuraren wajen lalacewar iyalansu ba sa kulawa da su iyaye suna sakaci aure kam ana ta daura shi ana ta aure ana ta aure ana ta aure ana ta aure amma wani shiri akai na kula da iyali kulawa da tarbiyyar mata rauni da yawan mu ba ma iya controlling gidajen mu namiji ya isa mai rauni idan baya iya bada doka a gidansa abi bai isa ya ce ayi ba bai isa ya ce kada ayi ba kuma aki bai isa ba shi kawai aikin sa ya nemo a ci a sha amma baya iya kafa doka a gida ba za a bi Allah a gidanka ba tunda baka iya bada doka a bi dole ne namiji ya rike wannan qawwama da shari'a ta ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim namiji shi yake tsaye akan mace duk inda namiji yake shine a sama akan mace inji qur'ani Imam Ibn Kathir yace huwa ra'isuha, mijinta shugabanta, wa sayyiduha jagoranta, wa mu'addibuha, mai ladabtar da matarsa idza wajat, idan ta kauce. Duk namijin da bai dauki wannan nauyi ba bai zama cikakken namiji a gida ba. Yau ƴaƴanmu ba ma iya tsawata musu. Danka kace yayi abu bai yi ba, kuma ya dawo gida ya ci abinci a gidanka. Mataka tafi karfinka, ƴaƴanka sun fi karfinka, saura direban gidanka shi ma yazo fi karfinka. Almajirin gidanka shi ma zai fi karfinka, shikenan ka zama fanko baka da amfani kawai. Ai abin da aka ga dama a gidanka, kai ne a suna hoto, kai ne mai gidan, ba wai baka da lafiya ba, ba tsufa ba, ba rashin hankali ba, a'a komai yana nan, amma rauni ya shige ka. Dan haka ana saban Allah a gidanka, ba za ka iya hana ba. Da yawa yau daga cikin iyaye akwai waɗanda ba san ina ƴaƴan suke zuwa yawo ba. Mazan da matan gaba daya, yarinya budurwa balagaggiya, ta kama hanya ta fita, wallahi ubanta bai san ina taje ba, bai san ina take zuwa ba, bai san ina take zuwa, kuma kullun sai ta fita. Idan ta je makaranta ta yi mu'amala da wanda ta ga dama, ba ta jin tsoron cewa babanta zai ja mata kunne, saboda mai babu kulawa da iyali. Abinda muke gani shine a musulunci mai aure mai ta haihuwa muna tara yaya. Annabi ma cewa zai yi alfahari da al'ummarsa ta kware ai. Ba wai ka tara ƴaƴan da za su fusata annabin ba, ko su fusata Allah ba. To wannan rauni ya mana yawa a gidajenmu. Shi yasa za ka ana aurar da matan, a aurar da su su zo su yi ta abubuwa na rashin kyautawa. Barna, taji, yanzu irin abin kunya da ya faru a wannan gari namu na Kano, wadda kafafen yaɗa labarai da hukumar 'yan sanda su ta faɗa, wata matar da ake tuhumanta ta kashe wani bawan Allah, ta fito da kanta tana faɗa matar aure. Ku ji irin labarin da aka bayar. Ina kula da iyali anan? Daga mahaifi har zuwa miji, ina kula da iyali anan? Ainal Islam. Ina uban da ya irin wannan tarbiya? Mace fa, yanda muka san mace fa, bera ba ta iya kashewa, bera. Kyankyaso fa ba ta iya kashewa. Maciji ko kunama, in mace ta gani gudu take. Amma yau, saboda tsabar jur'a da rashin tsoron Allah da lalacewar tarbiya, mata sun iya ɗaukan makami su kashe namiji. Ko ta kashe mijinta, ko ta kashe mijin wani, ko ta kashe ɗan wani. Ba za mu iya irga sau nawa mata suka kashe mazaje ba a nan, ba za mu iya irga ba a cikin shekarun nan 1, 2, 3. Wanda ta kashe mijinta, mata kawai sai kashe maza suke ta yi kawai. Kashe maza, kuma mace. Kar ka manta na gaya maka, wannan mata in ka haɗa ta da ɓera a ɗaki, guduwa za ta yi. Amma an koya mata hanyar da za ta ɗauki makami ta kashe mijinta ko ta kashe wani. Kun yi sakaci a gidajenku, al'ummar musulmi. Tarbiya ta lalace al'ummar musulmi. Ya laita a ce maza ne ma suke yi. Da muna jin labari, ƴan daba ne suke fasa cikin wani su kashe, ƴan daba ne suke kaza. Yanzu matan aure ma sun zama ƴan daba a cikin gidajensu. Wannan yake nuna cewa ba ka da garantin matarka za ta iya kashe ka. Za ta ɗauki makami, za ta yi kokawa da kai. Mace ta buɗe baki ta ce, na yi ta caccaka masa wuƙa, la ilaha illallah. Amma da ɓera aka bata, ba za ta iya caccaka ɓeran ba. Shedan ya sa mata jin tsoron ɓera, amma ya sa mata ba ta jin tsoron jinin ɗan adam. Ina iyaye suke? Ina tarbiya? Ina haihuwa? Mai amfanin haihuwa irin wannan? Abu na biyu, gida na musulmi, mutum musulmi a gidan shi ya bar wani namiji balagagge yana kwana da matarsa a cikin gidansa, kuma wai matar tana da miji. Ba ku gane ba. A gari irin na Kano, garin musulunci, tarbiyya islamiyya, wai dama a shi haka ake yi. Mutum yana da matarsa ta aure, ya ba ta dama har a yi wa wani ɗaki a gidansa, ba dangin iya ba na baba, muharrami ba muharrami ba, ya kwana a gidan. Mutum ya ɗauki matar da ba tashi ba, matarka ta hau mota da wani, matarka ta je ta buɗe shago da wani, suna mu'amala da wani, kana nan, ta tafi umra da wani da ba mijinta ba, har ta ɗauki hoto a nuna, kuma wai da akwai mijin daban a gefe. Fasada nizamul usra fil ummar islamiyya yau. Tsarin kula da iyali yau a cikin al'umma ta musulmi ya lalace, sai mun dawo daga baccin da muke yi. Wannan abun kuka ne, wannan abun zubar da hawaye ne. Wallahi ina gaya muku, a gidajen arna wanda ba sa sallama, wallahi ba sa aikata irin waɗannan abubuwa na gazanta. Amma mutane ba ma wannan ne faida mai su ba,
su abin da ya dame su kisan kafin a zo kisan dubawan da suka faru ina miji maza yau sun wayi gari ba su da kishi kun saki matan ku suna zuwa kasuwa halal kawai ka aure mace ina business tsara business business what is business ina rayuwar auren an ce muku kun bawa matan ku dama su je su kasuwanci sake ba kaidi mace ta rike wani balagagge tana wai wai muna business wai mun bude shago da wani ina mijin
to da yawa wallahi tallahi a cikin gidajen musulmi haka yake faruwa wannan din ne kurin ibayyana ai ni mata yar kasuwa ce amma da wa take kasuwanci mutum yazo kofar gidanka ya fakin din mota dauki mata kai sun tafi sarin kaya anan gurin na taba gaya muku a huduba anan kafin a rushe masallaci na tsohon masallaci wallahi nan gurin liman wata mata na idan sallar azhar ta rusa mini tace tana da fatawa nace me fatar ku tace malam me hukuncin matar da ta canja miji nace kamar ya canja miji tace malam bazan koye maka wani ne nake so zan canja miji na nace me ya faru tace ina zuwa Dubai ina zuwa China ina zuwa Saudiya ina zuwa Canada ina zuwa kaza gaskiya akwai wani abokin kasuwanci na wanda tare muke tafiya da shi ni ban san ya muke haduwa ba indai zan tafiya sai in ganshi a jirgi ba zan koye maka komai ba wallahi mallam idan mun je hotel ɗaya muke kamawa kina da miji tace ina da shi tace gaskiya mallam magana ta gaskiya miji na bai zai iya da ni ba na fi karfin sa saboda bai da hali bai da iko talaka ne ni kuma na samu dama a nan gurin wallahi tallahi ta zo ne in ba da fatawa za ta canja shi saboda me ya ba ta dama ta yi kasuwanci ba wannan ba za ta yi tafiya ta je ta kama hotel daya su yi booking daya da wani kai ka raka ta airport da yake banza ne kai ka rike jaka ka kai ta airport sun haɗu da wani kujera ba ka da kishi dayus alade mara kishi to da yawa yau a cikin gidajen musulmi tarkaci rashin kirki da yake faruwa ba za ka lissafa ba mallam kana ganin mutane ne haka kawai kamar suna da addini amma a gidajensu ba kyau yanzu harkar kasuwanci mu'amala kasuwa kasuwa dinan da mata suke abin zai baka toro wani dalibi na dan kasuwa ne anan nan kantin kwari yake ban labari yanzu yana cikin masallacin yace mallam an kaga yadda mata suke abin zai baka toro mace za ta caba uban kwalliya ta matsi kirjinta ta saka kaya ta saka nanan kaya ta shigo kasuwa sarin kaya wallahi tallahi idan an tambaye ta ce ya take bazaura ce ko budurwa ce kuma da aure ce ta zauna har abinci za su siya su ci a shagon wani ba su damu ba akwai wadda dare ne kama ta ma tace mutumin ya kai ta hotel su kwana yace shi ai ba mutumin banza bane kasuwa kasuwa kasuwanci to ɗaya daga cikin illar abu sakewa mata su sake ba kaidi su je su yi ta kasuwa ba shari'a ba mu ce ka su yi kasuwanci ba mu ce ka su nemi na kansu ba muna kwadaitarwa mata su nemi na kansu yi sana'a amma ba irin wannan sana'a ta banza ta rashin tsoron Allah da fajirci da rashin addini ba da haka mun yi sakaci wajen kulawa da iyalanmu alaka ka gama ta aure tana alaka da mutane ko mutum ya zo ya bar kaninsa uwa ɗaya uba ɗaya ka yadda ka san matarsa kamar abokiyarsa su tafi a mota tare su je tare ya zauna ya hira ya ci abinci a gidan su yi wasa da dariya wai wasan kanin miji tsohon tsari da an daina yi a wannan zamanin na rantse muku da Allah ina da kes din da dan mutum ne yaje yake saduwa da matarsa amaryarsa yaro saulayi matashi yaje yana zina da matar uban shi irin wannan saken na banza kawai suka kama soyayya aka kama ta matar suna text na soyayya da dan mijinta wannan matan na wannan zamani da kuka zuba musu ido kuka kyale su ba ku kulawa da su ai mace rauni ne da ita in ka kyale ta ka bata taki daya zaka neme ta bayan taki 10 mace ta yi soyayya da dan mijinta common mace ce soyayya da abokin mijinta common to lalacewa ta kai gama hai kana magani wani ya zo dauki mata kai fita da kai ya je wuri kaza ya je da ita ya je dawo har zai biya mata kudin umara su je su dawo har su bude shago wai tudiruna ha bai na kun kenan suna juya kasuwanci tsakaninsu kai kana ina jama'a mu musulmi ne ba yahudawa bane mu ko ku ji dadi ko kar ku ji dadi ko ku aminta ko kada ku aminta wallahi sai mun gaya muku gaskiya wannan shashancin da yake faruwa a gidajen musulmi bai ba ku je ku karanta baitul muslim gidan musulmi ya yake
ba gidan banza bane, gida ne yadda yake cike da dokar Allah. Wannan janibi ne na farko. Idan ka zo maganar yaya, lalacewar yaya, yaya abinda suka ga dama suke yi, duk inda kaga ana fashi ko ana kashe kashe ko ana kaza ana kaza, billahi alazim wala yaya mutane, yanzu abinda ake a garin nan yanzu kaga masu adadin sahu, kaga masu adadin sahu, kungiyar adadin sahu, ku tsaya ku yi wa kanku ku yi tankade da rairaya, akwai mutanen banza a cikin ku da barayi. Kurin yaro zai hau babur ya sa makami a jikinsa ya fita da asuba, so yake ya samu dan kasuwan da yake zuwa kasuwar kauye ko yana zuwa yan kaba ko yana zuwa kasuwar sammo ko yana zuwa, sai a cire mai makami. A garin nan da asuba ba kowa, da haka fashi ake, wallahi ina gaya hukuma, hukuma ku rinka saka yan sanda, ku rinka saka jami'an tsaro da asubagi, da zarar abun hawa ya fara zirga-zirga a rinka ganin jami'an tsaro. Ba daidai bane, ana yawo a gari babu jami'an tsaro. Yanzu fashi ake a garin nan a Kano da safe, in dare yayi kowa ya gudu ya tafi ya kwanta, to yanzu da sassafe akwai masu sammako, zaka iya tsayawa bakin titi kana wannan, wani ya zo ya buge ka ya karba abin ka, dan adidi sahu ne kurin zai tsaya ya zare maka wuka, kawo wayarka, kawo jakarka, anan kofar ganin kai ana yi kai da rana Allah ko shekaran jiya anan gurin nan, mai adidi sahu ya ci tsaya matar aure ya farke ta zo ya karbi wayarta ya karbi kudin ta a cikin jama'a, kuma mutuwar zuciyar mutane, wai ana gani ana cutar mutum, wai ba wanda zai magana. ƴaƴan waye? ƴaƴanmu ne. Malaka ga yaro ƙarami ko balaga bai bada babur din adai, wai shi ma yana tukawa, wai ya fito neman kuɗi, ba hankali, mota tana gudu ya tsallaka kawai, ga mugun ambatakin, ba wata doka. Da mun sani a Kano ko babur mutum zai hausa ƴan bashi learner's permit, amma yanzu adik sau yaro dan karami dan tsirik zai zo goyi masu hankali wajen mutum biyar a baya, bai iya ba bai koya ba, kawai gari malam ba doka ba ka'ida, ga hawa manya-manyan highways, hanyar Zaria wani zai tafi Rano, hanyar kaza wani zai tafi Hadeja, manya-manyan tituna masu hadari, masu tireroli, wallahi tirela tana cikin gudu sai ga dan adik sau ya kwanta kawai ya shiga. Ba doka, ba gwamnati, ba kulawa, wani abin suke daban wanda ba shi kamata ba. ƴaƴanmu ne, gwanda mu tsaye da su mu dora su akan doka da oda. Ga barayi da suke shiga wannan harkar, barayi a daidai sau, barayi, barayin waya, ƴan fashi da makami yanzu sun dawo cikin a daidai sau, kuma cikin gari yake, ba wai a waje ba. Ina hukuma? Kuma ina iyaye? Kun ga waɗannan cututtuka ne da suka dame mu, mu a gida mu gaya wa kanmu gaskiya. Gwamnati ta tsaya ta sa ido akan wannan abun, mutum bai da aminci iyalin shi, a dauki mace za a kai ta asibiti a tsaya a buge ta, ko wani ya shiga lungu ya kaza abuwa ga sunan barkate, ba a cewa komai. Duka wannan yana cikin sakaci da kulawa da iyali. Ga sata, sata a masallaci, sata a kasuwa, ba inda ba a sata, kuma duk yaron da zaka kama shi ya sata, insha Allah za ka ga dan musulmi ne da aski. Na ba ku asami, yanzu in mun gama sallar juma'a ku je nan gidan kurkuku, gidan maza na goron dutse, ku je ku ba ni lissafin samarin da suke ciki tsakanin musulmi da duba musulmi guda nawa ne, duk yara ne yan shekara 20 da kaza 30. In ka je nan kurmawa, duk yaranmu ne, wani barawo ne, wani dan shaye-shaye, wani dan fashi, wani dan luwadi ne, wani dan neman mata, wani dan neman maza, wani sata ya kasuwa, wani kazai, duka ƴaƴanmu ne. Muna zuwa ai muna musu nasiha ko wa'azi, muna kallon su, sai ka tambaya, wai ba a koyarwa ne, wai ba a wa'azi ne, wai ba iyaye ne? ƴaƴan da suka je suka yi rayuwar kurkuku, ina za su yi abin arziki? Ba za su yi ba. Kowa yau tsoro yake ji, ba kai saka bar mota ka kofar gida ba, za a sace mashin in ka bari, za a sace ko nan masallacin, duk wa'azin da muke ba mu san iya mota nawa aka sata ba nan. Kuma wallahi in zaka kama yaro ne matashi ma nan, wani ko aure bai ba, a saci waya, a saci lasfikan masallaci, a saci Qur'ani, a saci takalmi, a saci ko a nan masallacin akwai wanda wallahi yana ruku'i, wani ya sa hannu ya zare mai 20,000 nan ya zo ya ta mun masifa, na ce ka gama masifar ka a banza, jama'ar mu ne ni da kai gaba daya. ɗan uwana musulmi ni santan makaranta yau din za ku shiga garin nan da yawa za ku ga yaran mu ba sa zuwa makaranta ban sani ba ko kun taba lura galiban yara ba sa zuwa makaranta dama makarantar islamiyya kam an gama kashe ta ai da ne a Kano ake makarantar dare dimba garba an ce za ga yaran mu matasa kowa sa yar hular sa ya tafi makarantar dare yan mata makarantar dare samari makarantar dare yanzu an daina makarantar dare kuma ku je ku bincika ina ne ake makarantar dare islamiyya ku sai yan kananan yara su zaka tarar samari sun daina zuwa islamiyya ba sa yi in kana so ka gansu da yawa ka je filin kwallo in kana so ka gansu da yawa bari ai hadari a bakin titi ko wani abu ya faru yanzu yanzu mutum 370 za su hada a bakin titin nan din matasa ne ba aiki ba sa iya cin jarabawa su shiga jami'a in sun shiga jami'ar ba sa iya rike kansu a jami'ar su jarabawa ba sa iya su ba a masallaci wajen addini ba su ba a karatun bokon ba a kasuwar ma ba sa yi ba kishin neman na kai sai mutuwar zuciya da aikin banza da sata kayan wani duk yayanmu ne zinaku ga mata yan mata ha kar kai magana zinace zinace abun ya wuce duk yanda kake tsammani yarinya karama ta san namiji wata fatawa nan wani dan uwa ya kawo mun satin nan ya ta mu hankali yace yarinya ce karama ya kama bata kai shekara 17 18 ba ka san me ya kawo zina ta je take yi wani ne ya zina da ita tana al'ada yazo yana faɗa yanzu ke kina jini kika bari tace ai to ita bata san ma ba a yin zina da jinin al'ada ba ita tana dauka tunda zinan haram ne kuma zinan al'ada ma kawai haka take yace ya tattauna da ita iyayenta suka watsa kashin ta ba san ma ya take rayuwa ba mutum ya harfi yarinya budurwa tana saka riga mai tsada bai sani ba yarinya budurwa ba islamiyya yarinya budurwa ba zuwa boko haka za gan sai ana biki da wanda aka gayyace su da wanda ba a gayyace su ba su cika dab ka gansu a cikin adidi sahu yarinya budurwa wata ta hau kan waje har zaman gefen nan yan mata suke a garin nan na adidi sahu ana yi ko ba yi su haɗu a cikin maza ina iyayensu shine tambayar da nake ina iyayen suna ina aljanu ne daga sama suka fado sakaci rashin kula kuma kar ka manta waɗannan ƴaƴan matan su ne fa ha matar ka matar wane matar wane su ake zuwa a aura a mai da su cikin gidaje kuma su su ta haifan ƴaƴan manza a gari mutane sun watsa kashin shari'a ba su damu ba ƴaƴan namu ma ba mu damu da su ba mummunar mu'amala mara kyau a cikin gidaje sakaci fima-fimai sun cike gidajen musulmi fim yau kai ka ce fim kam kallansa halal ne ma gaba daya kalla ka je gidan musulmi baka samu ana kallon fim ba ko na Hausa ko na Bature ko na waye ko na waye kurin mutane sun saki jikinsu suna shimfida katuwar talabishin a falansu ba abin da ba sa gani inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da abin da ka ji da abin da ka gani da abin da zuciyarka ta kulla kai aiki da shi wallahi sai Allah ya tambaye ka akai yawa-yawan shedancin nan a cikin gidajenmu muke koya wa ƴaƴanmu yaro kadami ya iya danna remote ya danna tasha kaza ya koya in ma babu to uwarsa tana kunna masa a waya waya wayoyin matanmu a cike yake da fima-fimai da kaɗe-kaɗe da raye-raye mun je wani ƙauye mun tsaya za mu yi sallah irin ƴan mata ƙanana masu sai da gyaɗa masu sai da masara masu sai da kaza masu sai da kaza dukkansu gaba ɗaya kowa tana da ƴar wayarta abin mamaki daga mai kallon fim sai mai jin kiɗa duk muka ce su kunna mana kiɗa waka kiɗa waka kiɗa waka duk ƴan mata ne gaba ɗaya gabar aure ne wannan shine burgewa yau yarinya budurwa ƴar ƙarama tana iya riƙe wayar naira miliyan ɗaya wannan ƴar talaka ce wallahi ko ubanta bai sai mata ba saurayinta zai sai mata da yawa wayoyin ‘yan mata sun fi na maza kima da tsada da daraja amma ku tambaya me yake cikin wayoyin ‘yarka za ta kwana tana chatting kana kwanci a gidanka wai karfe uku ka tashi wai kana wai kiran Allah kana qiyamul layli amma ‘yarka tana can tana chatting baka kula ba kana zaune wani zai zo ya lalata maka ‘yarka saboda ya ganta tana da haske tana da dama bari ya lalata tarbiyyar da kai wa ‘yarka shekara 10 ya sayo waya mai tsada ya turo mata fima-fimai ya nuna mata gurare da za ta shiga ta lalace ba sallah ba azumi ba wala ha ba komai a zo ai auren alalace kuma yazo mace ciki ɗaya biyu ya sako ta kaga kai tarbiyyar da kai bata yi amfani ba saboda kudayinka na duniya ina mamakin uban da zai bari wai wani saurayi wai yazo yana sayo yasa wai waya mai tsada saboda banza ne kai wannan samarin marasa aminci duk yaron da ya sayo wata yarinya wata waya mai tsada ka sani fa in ba sa akai ba sai ya ci muriyar wayar kuma an kashe mata zuciya ba za ta iya rike karama ba babba za ta rike in ya rabu da ita sai ta bi shi ya sai mata ko kuma ta bi wani ya sai mata ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai waya kaza zan iya sai miki shine karfi na kuma ban yadda wani ya sai miki ba yanzu mata har yau dare iyayen suke sai su rike wayar miliyan guda ubanta yana rike da wayar 3,500 da ita yake karban kira duka wannan a cikin gidajenmu ne ba wanda ya sai musu wannan a cikin mu da ƙarshe ya ku yan uwana irin barna da take faruwa na kallace-kallace da raye-raye a cikin gidajenmu sun zama dalili kwarai-kwarai da gaske na lalatar biyan gidanmu fima-fimai na tsiraici fima-fimai na nuna style na kaya style ɗin kaya yanzu a fim yaranmu suke ganin kaya su rinka ɗinkawa a fim ƴan fim ɗin suna zuwa su yi style hana hattallan kaya ake a fim yarinya za a yi mata ɗinki mai kyau ta cire ba gyale ba komai ta saka kaya ko yankakken skirt ko kirjinta a dame ko riga mai kaza ana nunawa shi ƴaƴanmu suke gani a tamfar da ka sayo mata ta 20,000 da kaza shi za a je a dinka da na film da ta kalla a gidanka ba kuma mijinta za ta sa ba dole in tayi wannan kwalliya da ado sai ta nunawa wani ko ya kuri da ni da abin da nake gaya muku a yau gida ne ya lalace kuma waɗannan abubuwan ku tattara gabaki ɗaya duk shi yake hada mana yaran mu su zo su wayi gari yarinya ta yi aure ta je ta kashe wani ko ta kashe mijinta malamai suna faɗa cewa yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci duk wanda zai niyyar aure ibnu qudama ya faɗa a cikin littafin al-kafi an yaktara zata din in za ka yi aure ka nemi mace mai addini kada kyau ya dame ka in ba addini kyau yana da daɗi inda kyau da addini kada kyalkyali da kwalliya ko surutu da iya ado ko yawa-yawan mu abin da ya dame mu mu auri mata masu kyau amma ba ma tunanin tarbiyyarsu kuma ku lura duk matan da ake nunawa sun yi ta'addancin nan ko na ku duba sifarsu ku yi hakuri fa ku yi hakuri ku nutsu sosai ku kalli yanda suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace auren mai addini zai baka kwanciyar hankali da nutsuwa da shine zaka samu albina'ul usratis salihah abinda zan rufe da shi a wannan hudubar tawa shi ma duk yana da alaka da sakaci da iyali da yaya ku saurare ni ku ji kwanan nan hukumar yan sanda ta jihar Kano ta bakin jami'inta mai hulɗa da jama'a suke faɗan irin yadda ake bala'in satar yaya kuma duk da muka bincika karab kacab rahoton da aka bar yaya na duk musulmi ne yaya musulmi ne ba mai shekara 10 a cikin su duk sace su ake saboda tsabar bamu damu da yayan ba bamu da kula da iyalin mu wannan bangare guda kenan rashin kula da ƴaƴanmu rashin kula da iyalinmu haihuwar ce kurin a gaban mu amma dan sai kai mamaki wai duk a cikin kasashenmu da garurukan mu wannan ƴaƴan suke bata ake sace su tun ana ciki a gidan radio yanzu an daina fa ciki a yaro ko sai a ce ya bata to uwarsa bata damu ba da ne uba zai kiyaye kulle gida yanzu yaro fita yake yaro dan shekara 1 dan shekara 2 dan shekara 3 in banda sakacin iyawa ya aka yi bari aka sace shi amma mutane duk su farga ba gida ne ya baje ya lalace kai kokari kai ya zama gidanka abu na biyu yanda arna a kasan nan suka samu a gaba arna suka rena mana hankali musamman a jihohin mu nan na arewa da Kano da Jigawa da Bauchi da kaza duk inda za a sace yaro to a Kano za a sace shi ko a Bauchi ko a Jigawa kawai sun mai da Kano dandali ne na satar yara da cinikin yara sabon gari gata nan anan duk jami'an tsaron nan zan faɗa a je a saurari jawabin da duk barawon yaro da aka sai ce a sabon gari a sabon gari ga ta nan sabon gari muna tare da ita ina hukumar mu ba mu da hakki su zo cin arziki garin mu su bude mana kasuwa sai da yara su dauki yayan mu saboda mun banzaye ne ba mu da kishi na cewa gabanin mu ina yan siyasan mu where are you rahoton yana nan bai tsufa ba wane wane sabon gari ike cuku sabon gari ita wannan sabon gari ina ne ita da ba za a bincike ta ba sun mai da wurin ya zama dandalin sai da yara mu sayar musu da gidajen mu da filayen mu da wuraren mu suna sayar mana da yara ana cinikin yara a wurin ba ni na fada ba hukumar yan sanda ce ta jihar Kano ta fada commissioner yan sandan wannan lokaci yana nan bai mutu ba jami'in tsaron da ke kula da hulɗar jama'a yana nan ku ji sunan waɗanda aka kama suna sai da yara a Kano Comfort Amos wai tudun wada wai daga cikin tudun wada Comfort Amos ta saci yaro mai shekara 5 Jay Joy and Jole Sabon gari Kano Chika Ezekba wannan ita Chika din nan dila ce ma ta yara dila kamar yadda ka san dilan kayan kaza dilan taya a garin nan aka mata dila ce mai sai da yaya kuma duk yayan musulmi ne Clement Ali barawon yara ne Emeka Ekwadigo Emeka Ekwadigwe a Weatherhead a sabon gari a Weatherhead ai an san Weatherhead an san sabon gari anan yake shi kan wannan har ya mai cinikin yaro an kama a nawa naira 400 dan musulmi ya dauka siyar sai aljihu a yanka yaron a cinye shi ai duk abin da za a yi wai akwai hukuma wai akwai wata route ita mace ce ita daga Bauchi aka same ta route ta sato a Bauchi ta kawo Kano duk wanda ya sato dandalin sai da yaran Kano ne daga Kano kuma sabon gari daga sabon gari sai Lagos ina faɗa saboda security su ji mun yi lectureci a garin nan mun yi hudubobi a nan mun yi program akan satar yara a nan garin mun faɗa mun kuma ga gwamnati gidan Radio Freedom sun yi ta bayani amma da yake Hausawan musulmin ba su da kishi ba da mataki ba gashi nan kuma ana ta maimaitawa sai dai yan sanda su ce a taimaka musu da addu'a Allah sa su kama ina iyayen yaran akwai wani kan shi likita ne ma Abna Samuel dan shekara 35 likita ne kuma barawon yara kuma yana asibitin ko yana harkar likitancin kuma ana diban yaya ana kai masa shi kuma wannan an kama shi a Bauchi ya saro yara a anguwar Yalwa anguwar su Dr. Mansur Isa Yalwa akwai wani Indian Maobi dan shekara ko yar shekara 59 barauniya ce Ebere Eyebuna yanzu wannan kun ji sunan musulmi to wannan kun san me yake nunawa sakacin mu an rena mu har cikin gidajen mu saboda ba ma kula da iyalin mu ake zuwa ana sace kuma duk arna ne suke mana sata for security ina kira ga gwamnati wallahi ba za mu yadda da wannan ba jami'an tsaro DSSS da duk wani jami'in tsaro mai uniform ko yana mai uniform ba za mu yadda fa wasu arna su suna ɗebe mana yaya ba za mu bari ba shine sakon ko ku rufe wannan mutar ko ku in kuka bari ta ci gaba abinda zai ballo kuma kuka jawo kanku wallahi tallahi ba za mu bari ba shine karara amma muna itirafi da hukuma kuma mun yadda in ba haka ba mutane za su dauki doka a kanansu ai waɗannan duk an kama su an gan su ai idan aka kama mutum ya saci yaro aka halakar da shi a nan gaba uwarsa ta neme shi ko to nan ina so mu dubi abin nan da duba biyu ga yaran da aka kwato a hannunsu kuma Allah ya saka wa hukumar yan sanda ta jihar Kano kun yi kokari Allah shi muku albarka commissioner yan sandan nan na wannan lokaci kai kokari Allah shi maka albarka sun yi abun karara sun kyale wa jami'an tsaro ko shugabanni ko sarakuna ko malamai ko gwamnati federal ko mai ta dau mataki sun ce su dai a yi musu addu'a an ce su kamo kuma sun ba wa hukuma sun bayar ina suke da wata ɗaya wata biyu za ka an suke suna yawon su Najeriya ne ba wanda bai san Najeriya ba Abdulmutallib Sa'ad dan shekara 5 musulmi ne an canja masa suna an maida shi Ifenye Chuku in suka kama su canja mai suna da ƙarfi da yaji sai an maida mu arna a sai da mu kuma a canja mana addini Asiya Mukhtar yar shekara 4 ce kadai aka sa mata suna Chioma ita kuma daga Bauchi suka sato ta suka kawo ta Kano Muhammad bin Yaminu dan shekara uku shi ma aka sama suna Ciwoma shi ma dan Bauchi ne a Kano amma dandalin kasuwar Usman Adamu dan shekara 8 shi kuma aka sama masa Shiboke shi ma daga Bauchi suka dauko shi Hafiz Hassan shi kan shekara 1 suka sato shi har ya kai shekara 8 a hannun su inji jami'in hukumar ƴan sanda ne hulul ada jama'a aka mai da sunan sa Uche Chuku shi ma daga Bauchi suka debo shi Bauchi fa ta ku ta same ku kuma wallahi yawa yawan yaran nan ana debo su a Bauchi a kawo Kano ina hukumar Bauchi ina gwamnatin Bauchi ina jami'an tsaron Bauchi ana ta debo yayan ku ana sacewa ana kawo Kano kuma duk ga su an canja musu addini akwai wanda shi ma aka canja masa sunan ba a gane sunan sa na Hausa ba aka sa masa Chiamaka Ambrose dan shekara 7 akwai Muhammad Iliyasu shi ma shekara 1 suka sace shi suka yi taraya shi har zuwa shekara 5 aka sa masa suna Chinebere wannan ba ni na fada ba jami'in hukumar ƴan sanda da hukumar ƴan sandan Kano a fili a duniya ta fada kowa shi ni kawai a matsayina na mai wazi nayi amfani da wannan dama ne dan nuna mana cewa lalle musulmi muna sakaci gidajen musallalace in ta kai ga har wani inyamuri zai zo da daga wani jiha yazo ya kafa dandali ya kafa dandalin sayar da yara sai ta kama ƴaƴan mu wannan ya nuna mata ba sa kula da ƴaƴa iyaye ma ba su damu da ƴaƴan ba ana ta haifan ƴaƴa ana sace su ana canja musu addini akwai munin da ya wuce ha ka haifi danka musulmi a sace shi a mai da shi kirista ko ba a cinye shi ba a kai shi kasuwa a yi cinikin sa 400,000, 500,000 talauci yayi yawa a ƙasa ƴaƴan mu sune victims za a dauka abu na biyu rauni na hukuma rauni in banda wannan jami'an ƴan sanda da suke kokari Allah musu albarka amma akwai wanda suke sama da su ai idan ana kama waɗannan mutane ba a daukan hukunci abin nan ci gaba zai yi abu na uku wannan yana nuna waɗannan mutane kenan suna nufin mu da wani abu me yasa sai ƴaƴan mu za a sata a kudu babu yaya kudu ba ƴaƴa sai Kano sai Bauchi sai Jigawa ya rage ga security ku yi bincike daman kun ce in an samu information a gaya muku yanzu gashi mun gaya muku arha ku dauki mataki ku gyara kada barnar ta shafe ku ta shafi kasar gabaki daya ɗan uwa musulmi wannan hudu ba tana magana ne akan muhimmancin kula da iyali da tarbiyyanta su abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afuwa wa qumu ila salati fa yarhamukumullah